أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لي من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم جاء ساكت أدوار أول شوان يشيري من سارة البركة شيرونا أيها الثاني shiri wanda yake daukan mabu'ai mabuta juna yana tattaunawa da yan uwa musulmi. Shirin Allah sani na yau mabu'i da zai tattauna da yan uwa shi ne haƙƙin jari maƙwabci a mahanga ta addinin musulunci. Haƙƙoƙan maƙwabta ko maƙwabci a mahanga ta addinin musulunci. Mabu'i yana farawa da kamar haka. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya umarni da a kyautata wa dukkanin halittunsa, wanda ya umarni kuma da a kiyaye dukkanin haƙƙoƙin halittunsa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin littafinsa mai girma yake cewa yaqulu linnasi husna, in kun tashi za ku yi magana to ku gaya wa mutane kyakkyawan magana, kyakkyawan magana. Kalla wannan ayin ya kai ɗan uwana ne kallon da kuma sauraronmu a wannan ayin. Allah subhanahu wa ta'ala bai ce musulmai kawai za a gayawa kyakkyawan magana ba, a'a, ya ce wa qulu linnasi, a gayawa mutane kyakkyawan magana. Shi yasa hadisin da ka haɗa shi kan kana yaro, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut, ma'ana duk wanda ya yi imani da Allah da kuma ranar lahira to in zai yi magana to ya faɗa alheri koye shi. To wannan ayar ita ma wannan saƙon da take isarwa zuwa gare ni, zuwa gare ka, zuwa gare ki, cewa wa qulu linnasi husna, in za a yi magana a faɗa kyakkyawan magana ga dukkanin wanda mu'amala ya haɗa ka tare da shi. Kira da amincin Allah tsara tabbata ga kiyayen da zai halitta shugabanmu kwatsoyinmu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka ya ku ɗan wani a cikin karatun da muka gabatar jiya, mun karanta wata aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, yake cewa wa'budu rabbaka wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was-sahibi bil jambi wa ibn as-sabili wa ma malakat aymanuhu inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura. Ma'ana wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah ya yi umarni da ku bauta masa shi shi kadai, kada ku haɗa bautarsa da kowa da kuma kowane irin abu. Har ila yau a cikin wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a kyautata wa iyaye kuma a yi musu biyayya. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bil walidayni ihsana, a kyautata wa iyaye, a kyautata musu kyautatawa. Wanda wannan saƙo ne dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ta maimaita shi a cikin Alƙur'ani mai girma wurare daban-daban-daban-daban-daban. Daga cikinsu akwai ayin da ka riga ka haɗa shi tun kana ƙaramin ga Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa waqina al-insana bi walidayhi ihsana hamlatuhu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan. Da ɗayan ayin ta cikin suratul Luqman da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa waqina al-insana bi walidayhi hamlatuhu ummuhu wahanan ala wahin wa fisaluhu fi amrihi. To wannan dai saƙo ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙara nuna wa mutane muhimmancin iyaye da kuma wajibci yi musu biyayya da kuma kyautata musu. Wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba, a wannan ayar kuma ya dawo ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a kyautata wa mazumunta. In aka ce wannan dan uwanka ne, kuna da alaƙa da shi na jini, na kusa ko ko ta nesa, musulunci ya ce ka kyautata masa. Musamman ma muna ƙara faɗa, muna ƙara maimaitawa cikin wannan yanayi da ake mutane ba su fita ba a zuwa ko ina, kowa yana tsare a gida, abincin da mutane suka tanada shi ya riga ya tsari ko ya ɗau hanyar tsari. Kai da kake da wadata kana da ɗan uwanka wanda ba su nan ba su da wadatar, musulunci ya ce ka kyautata musu, ɗan uwanka ne na jini.
amma ba ƴan uwanka bane na jini ai musulmai ne ɗan uwanka in ma ba musulmai bane ai ƴan uwanka ne a zamantakewa a ƙasa kuma
musulmi shi shi tunda kana da wadata ka kyautata musu kai ma Allah subhanahu wata'ala sai ya taimaka maka
har ila yau ƙarshen wannan ayan Allah subhanahu wata'ala ya yi ƙoƙarin da tausaya wa marayu wanda yana daga cikin karatun da ya gabata a jiya da kuma ce muku wurin da yake miskinai rauna wanda ke karatun mu na jiya mun yi dogon bayani akan wane ne miskini wanda muke faɗa cewa miskini shine wanda yake da rauni ne ma'ana kamar a kafar Hausa a ce wanda yake tuna kare mabukaci ne domin kalma ta miskini tana zuwa har ga mutumin da yake da ma abin hawa kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ammat lafilatu fakanat bi masakin ya'maluna fil bahr cewa wannan jirgin ruwan da kake gani to na wasu musulmi ne to wannan sai a wannan ayan kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi magana kan wa'inda suke kan hanyar saucewa daga wannan daga wancan garin zuwa wancan garin garin kun da tsakiya tabbas yake da sunan gudunar su ya kare su tunda gudunar su ta kare musu musulunci ce su ma a ce makawo su musamman ma wannan halin da ake ciki an dasa wancan garin an dasa wancan garin to an tsaye su a wajen gari akwai bukatun ci abinci ku da kuke cikin wannan garin hakki ne ku taimaka ma wa'innan mutanen da abin da za su ci abinci shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gyara a cikin ayar an gida yau Allah ya wa al'umma musamman ma musulmai wasiyya ko wasilci da su kyautata wa makwabtansu wanda makwabtan nan shine mawdu'in karatun mu na yau cewa a kyautata wa makwabci ko hancin makwabtaka a addinin musulunci shine mawdu'in mu na yau to a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya yi wasulci ga musulmai da su kyautata wa makwabtansu wa'innan makwabtan an kasa su zuwa gida uku a musulunci Allah subhanahu wata'ala ya ce wal jari bil qurba wal jari zuri wal sahib bil jari wal jari bil qurba shine makwabcin da yake dan uwanka ne a jini sannan dan uwanka ne musulmi sannan ga shi ga gidan shi kuma ga gidan shi ga gidan shi ko ga ɗakin ka ga ɗakin shi musulunci ce wajibinka ne ka kyautata wa wannan makwabtan ba tare da ka cutar da shi wal jari juri haka nan wanda yake ba mazubucin ka bane ba ɗan uwanka bane na jini amma musulmi ne amma ga gida ko ga ɗaki ka ɗaki musulunci ce shi ma ka kyautata masa ka kuma kiyaye masa dukkanin hankoki da aka wajabta wa makwabtaka wa sahibi bil jinni haka nan makwabci wanda yake shi ba musulmi bane kila ba musulmi bane ba kuma mazubucin ka bane tun da ba ka zuwa cin gaba ne to zama ta cewa ya haɗa ka ga gida ga gida ga ɗaki ga ɗaki tun da ko ga gida ga gida ko ga ɗaki ga ɗaki to musulunci ya ce shi ma wannan bawan Allah a kyautata masa a kiyaye masa dukkanin hakkoki wanda yake da alaƙa da makwabtaka har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce game da al'ummarsa wasulci ya cewa a kiyaye haƙƙina makwabtaka inna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin hadisin da ka riga ka hada shi shi kin ka rinka wanka wannan shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyuqim jara duk wanda ya imani da Allah da kuma ranar lahira to ya girmama makwabcinsa ka girmama shi kawai shi kenan garkace mai yalla mai ranka yadda shi kenan cikin shi ba abin shi ka kuma gidan ka shaddadi shaƙi da abin shi a'a ba abin da kake yi ba kenan ka san cewa wannan makwabcin naka ba shi da aiki abin da ma zai shi sai an yi dubara sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wadata to sai musulunci yake ka kyautata masa ka mutunta masa ka ba a wannan ka kyautata masa ka ci abinci ya ci abinci shi kamar dai wancan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ba musulmi bane ko ba ba shi da imani mutumin da yake abinci ya ci ka ci sa makwabcinsa alhalin makwabcinsa na fama da yunwa alhalin makwabcinsa na fama da yunwa idan mutumin da ya shago shi ga makwabcinsa ya san cewa makwabcin nan yana fama da yunwa to musulunci ya ce wannan bawa Allah ba ni imani ba ba ni imani ba ni imani su fi cika ba yake dan wani da muke kallon da kuma sauraron mali da wannan gaba muna jin hankalin junanmu da ni da kai da kyautawa makwabci mu kuma yi wa matayenmu wasanci da su riƙa kyautatawa ƴan uwansu mata makwabta kamar yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi umarni ko koyi wasanci da haka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nisa'al muslimat ya utaran taron mata musulmai la tahkiran najaratan nijaratiha kada wata mata musulma ta zaina ko ta wulakanta ƴar uwarta musulma walau firtila shahid ko da ko da taku menene taku taku shine abin da mutanen jafna suke kira suke sarrafa shi ko fato ne na rago ko na akuya sai a gyara shi a tabbata shi malam ali suka fi da suke gyarawa din sai gyaru sosai malam in ya ci wuta sai ya koma kaman gande gande haka malam sai a sa masa magi da miya da abin nan dai shikenan malam sai ga ana ci ana cika hannu to wasu garuruwa ma suna yi ana yin haka sosai din to wannan shirin na shafin din shi ne manzon Allah yake magana akai ko da tsoko ne kake ne da ya aiko fito ne ya zai da bai wa makoki yana ko kuma manzon Allah yake a'a ko da shi ne kika gyara shi kan shi nan ne ka tashi malam eh yana kike wannan daki yana kike wanda kuka manzon Allah yake dan tsiga wa mutane su ma samu su mai da ya wannan nan sai ba shi sai ba shi wato mutanen mu da dama ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi mana da yawa muna rainawa ne wani zaka ji a gidan shi yana cewa shi wallahi baya cin tuwo miyan kuka a lokacin da wani bai ma samu tuwo miyan kuka ba gari yake nema garin rogo abin da ya kira kasan Hausa garin rogo yake nema ya jika ya sa suga ta naira 50 ko da naira 20 da shi da iyalin sa su sha su kwanta su gode wa Allah subhanahu wata'ala kai ka samu daman da kana da garin kana ma da miya amma ta kuka kana cewa kai wallahi ba ka ji to kaga wannan yana da gaske raina ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yayi wa kanta duk da wasu malamai suna cewa dan adam baya san ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi masa sai in ya rasa ta shi wannan mutumin da yake cewa ba zai ciwo biyan kuka ba sai in ya fice kai a cikin wani yanayi na kunshi za ga shi ne zai rika roko cewa dan Allah din san bai wannan ciwo biyan kuka Allah subhanahu wata'ala ya kare mu kuma ba mu isa gyara da yi'o'in da muke yi wanda yake da kuskure dan sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yana fada yana cewa khairul jirani inda Allah ta'ala khairul rijali dan sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alheri makwabci a wurin Allah mafi alheri makwabta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake alheri ga makwabcinsa kinan ka fito da tawa makwabcinka ko ka fito da tawa makwabcinka to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi son ka kafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala akan mutumin da yake makwabci ne amma yana cutar da makwabcin nan ba ka gani ba wannan hadisin da wata mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo kayan da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan matan tana kwana karo ba ta ka kaukawa gashi kamar kina ya ne zuwa cewa tana shagaltuwa da ibada matsalar ta kwara daya tana cutar da makwabtanta tana cutar da makwabtanta da zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wuta za ta yi wuta kiran dan uwan da ke kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan gaba kenan cutar da makwabci ko cutar da makwabta yana da cikin abin da ke kai mutum zuwa gidan wuta cikin sauki ko da ko wannan mutumin yana yin sallah yana yin azumi ya ma je aikin haji in dai yana cutar da makwabtarsa to wuta za a tashi saboda cutar da wannan makwabci kenan dan wani da ni da kai har da ke yi wata ke kallon a rage wannan lokacin muna jan hankalin junanmu idan Allah mu kiyaye mu daina cutar da makwabcinmu ko makwabtanmu daidai gwargwado a makwabtaka a mahallarta a cikin musulunci shi duk wanda yake kusa da kai ko dai a gida ko a ofis ko a kasuwa ko a rufa kuma abin da malamai ma suke faɗa shi ne cewa za ka kirga gidaje 40 ne ɓarayin dama ko ɓarayin gabas gida 40 ɓarayin yamma gida 40 ɓarayin kudu gida 40 ɓarayin arewa kenan idan kai haka ka kyautata kuma ka bai wa kowane makwabci haƙƙinsa Allah ne ya riga ya faɗa a cikin Al-Qur'ani mai girma ya ce wa ma tafalu min khairin ya'lamu ba babu wani abun alheri da za ku gyara ko za ku aikata ba sai sai Allah subhanahu wataala ya riga ya san shi abin da ka aikata ko mi kankantarsa ko mi girmansa Allah subhanahu wataala yana kallonta kuma yana sane da abin da ka aikata ya kai dan wani da ke kallon da kuma sauraron ku a ni dai wannan gaba ina maka wasunci da ni kaina cewa mu yi kokari mu kiyaye haƙƙoƙin maƙwabtanmu mu kiyaye mu nisanci dukkanin abin da ka iya cutar da maƙwabcin nan namu don kar mu je mu faɗa gidan wuta abin da za mu nisanta kuwa daga magana kar ka yadda ka biya wa maƙwabcinka wata magana ta Hausa wanda za ka je layi na kai da na sani kar ka yadda ka aikata wa maƙwabcinka wani aiki mummuna na aika-aika wanda za ka zo ka yi da dama ko ko da na sani a ranar gobe kiyama kar ka zo ka yi masa tambayar da zai zama to ta sanya wannan makwabcin naka cikin damuwa ko ko cikin da na sani ma'ana ka tambaye makwabcinka abin da zai dami bi abin da bai shafe ka ba kamar misali ka ga makwabcinka ya shigo da leda ka ce bai gida yau bai rasu ba iyalan naka ne a'a sun ce shi ba bai kada ka tambaya ba ruwan ka da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ikon gyarawa ya kai dan wani da kake kallon da kuma sauraron a ne dai wannan gama ka tsaye ta ka bi laifuffuka da aiki na makwabcinka kullum ka rika bi kana jiggawa kana zai ma ka ga menene aiki da laifuffuka na wannan makwabcin naka ya kai dan wani da kake kallon kar ka yadda ka rika neman ababen da wannan makwabcin naka ya koyi kar ka yadda kake yi kuma ka rika kara kunne kana sauraron me makwabcin nan na kai ki fada a cikin dakin sa ka san za ka ga Allah ya kare mu idan haya musiba ne idan haya bala'i Allah muna roƙon ka ka raba mu da gidan haya sauran ɗan uwa ma Allah subhanahu wataala ka buɗa mu kowa ya zamanto ya mallaka gidana ka da mallakin kansa za ka ga wasu gidajen haya idan kana magana a dakin sa wai sai makwabcin ka ya rika kara kunne a cikin kitangan da ya raba tsakanin ɗakin ka da ɗakin shi wai yana son ya ci wai me kake tare shi da matanka me kake ciki wani hali kake ciki da kai da iyalinka Allah mun tuba Allah ka yaye mana Allah ka tafi da shi ko makwabtan da irin wannan buburan da ni Allah ka yaye mana ya kai dan uwana da kake kallon da sauraron mu karin idanuwanka daga barin kallon matan makwabtanka kar ka yadda matan makwabtanka ta fito in gida daban-daban ne ta fito ka rika kallon ta in kuma gida ɗaya ne ta kuna ne irin kamar gidan haya nan daki can daki can daki matan makwabcin ka ta fito ka rika hulka ido kana kallo kana sa kallon matan wani musulunci ya ce a hirtinka sun ma hirtinka domin kai ba za ka so a rika kallon matan ka haka ba to tun da ko ba za ka so a rika kallon matan ka haka ba kar ka yadda ka rika kallon matan mutane haka ga ma abin da musulunci yake so in za ka iya gani da makwabcin naka ashe ku fi tsawanika wa sharabi kai tarayya da shi cikin abincinka da kuma cikin abincinka in ka so shinkafa kwano 20 iban mata kwano 7 ko kwano 10 shi ma ka ba shi yawwa ka ga wannan makwabtaka kai ma da nan da irin unguwannin da ake wahalar ruwa ne ka je ka so ruwa a malanci ake kiran sa ko ko a malanci irin trunk trunk din nan ka je ka so jarka 15 ko ka so jarka 20 to ka je in ban jarka 5 ko jarka 7 ko shi ma ka ba shi domin shi ma ya sama sautin ma'amala din da ruwa din to wannan shi ne ake bukata ba ka rika jiye-jiye kan nemo fukanka wani hali yake ciki yaya yake ba a musulunci baya sa ya kai dan uwana da kake kallon da sauraron mu ya kai dan uwana da kake kallon da sauraron mu a daidai wannan gaban ku ida marfa ka kai shi da makwabcinka idan ba shi da lafiya shayyahu ida mata in aka ce dan uwanka ya rasu ko makwabcinka ya rasu haka ce kai ma ka tsaya a yi sallar cikai a kumar ka wannan mamacin har zuwa makabarta, ma'ana da hausa a kai shi har zuwa makabarta da kai. Kaga cewa ai ba mazunci na bane ganin mu daban-daban, a kai ne ka yi sallah musulunci ce tunda makwabcinka yana da wannan haƙƙin a wuyansa, saboda haka raka shi har zuwa makabarta. Sannan idan wata musiba ta same shi gidan an masa gobara, ko ko ba gobara aka yi masa, iska ne aka yi, damina ya zo an yi iska mai ƙarfi ya kwashi masa kwanan gida, ko ka san ga gidansa ta rushe, sukun shi yake ka je ka yi masa jari, ka je ka jari ka masa kakka ta bayar da kana gariya ake yi da ba mai ni zai ja ba, kai ga shi nan ba Allah ya fara maganin sa, kwanan gidansa ya daga gobara ya gama a sukun shi shi ha ba haka ake bukatar makwabci ya zauna da makwabcinsa. Duk abin ke same shi na kai ce kai ce ka je ka jajanta masa, abin murna in ya same shi ka je ka taya shi murna, yana aurar da yarinyar sa ka je wurin daurin auren, in ba kana da jama'a za ka iya ba ka wani gudunmawa ka ba shi. An gani ko a wani abu farin ciki ya same shi an kara masa mutane, ko an ba ka rauta, ko wani makamancin wani na hukun kai ma abin ka cikin ce wannan makwabcin naka murna, a'a rumfan shi ne aka kulle masa, ko rumfan shi ne aka rusa masa, ka jajinta masa, ka jajinta masa, domin wannan abin da ya faru da shi kai ma ba ka wuce faru da kai ba. Idan na ka gobe ya koli ko fuska ya kwashe kwanukan naka, ko ka san dan gidan naka ya fai, ko kai ma inda kake aiki a rusa, ko ko kai ma ma rusawa za a yi ba, gwamnati ne ta sa a kore ka. Sosai da babu wanda ya zai kuce ma wannan abun, kenan idan ya faru da ɗaya daga cikin wanda muke rayuwa tare, ashe abin da rasuwan a gadon sa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ayyar dinka, su ma ayyar dinka da nuna murna lokacin da ɗan uwanka yake cikin ko makwabcinka yake cikin wata damuwa, kai kuma kai iya kan kokari kai haƙuri kan abin da makwabcin nan nata zai rika yi maka na cutarwa in har ya yi shi kenan. Doka hai da dabi'a irin na annabin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da wannan makwabcin nasa ya rika cutar da shi ya rika zuba masa dola, kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya san kokarin sa ya dauri bai nuna masa bacin rai ba, kau da kai ka yafe masa kan da kukan da bai maka, ta haka sai ka umarci ne cikin ɗan uwa masu kyakkyawan dabi'a wanda musulunci yake magana a kan cewa mafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa almafi alhirinku shi ne wanda ya fi ku kyakkyawan dabi'a. Dan wani ana kara daga mun hannu cewa lokacin da aka tiban bashir ya riga ya kawo ciki, abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bada laya, wanda muka faɗa duka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana malaman mu da shirin nan mu, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu sa alheri jagoran mu Farfesa Ibrahim Usman Makari, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa lafiya, Allah ya ja kwanan sa ya ci gaba da amfana da al'umma ga baki ɗaya. Sauran ƴan uwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa tawfiqi, kuma Allah ya tsara mana tawfiqi nan wuri da ya fato alai ku da kuke jimran kallon mu da sauraron mu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wa zuciyar mu albarka ya amfana zuriya nan wuri da ya fato alai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.